بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك مدى يمتشن لنا أصبر شاتق وسوة رمضان شكرا تدبول لديه للأبعين دبقوا إباي هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وندى يجدد لصاف الشدى نوات مارس 2026 daga masallacin garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin
7 ga wata
7 ga wata ne okay to afwan 7 ga wata ah wannan shine darasin mu na 33 kenan insha Allah a cikin darasin suratul baqara zamu tashi kai tsaye daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 67 da Allah yake wa in kala Musa ya kaumi inna Allah ya'murukum an tabu baqara bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala Musa liqaumihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da babu bayani akan laifukan da banu Isra'ila suka yi a cikin wannan jeren giya. Wannan shine laifi na uku da suka yi wa Allah madaukakin sarki, wanda yake dauke da bayani akan taurin kansu da kalili cewa wajen tambayar kaka uwa ka ta haife ka, wanda ya ja musu horo ne tsanani daga wurin Allah madaukakin sarki. Afwan. Ubangiji ya ce wa idh qala Musa liqaumihi, kuma ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa inna Allah ya'murukum, lalle Allah yana umurta ku an tadhbahu baqaratan, ku yanka saniya. Qalu, sai suka ce atattakhiduna huzwa, mu za ne wa izgiri. Qala, sai ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, ina neman Allah ya tsare ni daga zama cikin wawaye. Wannan kisa ta fara da wani yanayi mai ban sha'awa. An fara labarin daga ƙarshe, ko kuma an datse shi daga tsakiya, domin asali abin da ya kamata a al'adance da sai a fara da fadin Allah wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha, ka ambata musu lokacin da kuka kashe wani rai, kuka fara jifan junanku, kowa yana cewa wani ake zargi wani ake zargi, domin wannan shine farkon kisa. Amma sai aka bar farkon kisan, aka ambace shi can kusa da ƙarshe, saboda nan shine asalin muhalafa, shine asalin abin da suka yi na sako din. Akwai irin wannan da a cikin Alkur'ani, idan Kur'ani ya zo zai iya jinkirta wani abin da a sequence na labarin shine farko, sai a maida shi ƙarshe ko tsakiya. Idan muka ɗauki misali kwatankwacin cikin suratul Hud, farkonta inda Allah yake bamu labarin yadda ya ainihin wato halakar da al'ummar annabi Nuhu. Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa fala at-tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana. Allah ya ce mene, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Aga yanzu nan ba shine farkon kisar jama'a annabi Nuhu ba, amma kuma sai da aka ambace shi a uke, ba shine farkon kisa halakar da su ba, sai da aka ambaci wannan batu akan cewa yayin da ruwa ya zo aka ce to ka ɗauki kaza da kaza, kayi kaza kayi kaza, sannan aka ambaci kafin hawa jirgin da Allah ya ce وقال اركبوا
فيها
بسم الله مجريها ومرساها kaga shi ya kamata a fara ambata wa qalar kabu fiha bismillah matira musa sanna ce hatta idza ja amruna wa fara kallu Allah yana yin irin haka a zuci hakan ka dauki kaman farkon suratu bani isra'ila badan Allah alhamdulillah ladhi asra bi abdihi
subhanahu
wallahu suratu kahf
hamdulillahi
alhamdulillah go
anzala ala
alhamdulillah ladhi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida wannan lafazin ayyiman din an jinkirta shi kamata yayi ya zama alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman amma sai aka jinkirta shi aka ambace shi bayan an ambaci wannan ya ta'allahu iwata wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani salan zance ne wanda dan adam ma yakan kwaikwayi wannan kira mun da yake cewa flashback wato in ka zo bada labari sai ka fada asalin wurin da yafi muhimmanci sannan sai kuma ka koro kisa daga farko ka ji labarin wane ya rasu kuwa to sannan sai ka ba da labarin ai ya fita daga gida ne ya hadarin mota ko ya dade yana jinya ina fata mun gane wannan to irin shi ne wannan salan zancen Qur'ani ya mana da ya fara da wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwan qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil lafazin wato da aka ambata a nan na an tarbahu baqara da yasa aka ce su yanka saniya al-imam al-mawardi yace shi yana ganin abinda yasa Allah ya zaba musu saniya yace su yanka duk abinda ya sawwaka na dabbobin ni'ima ba saboda suna da tarihin bautar dan maraki wanda dan maraki kuma jinsi ne ga dabbar saniya watakila saboda a cire musu wani abu da ke cikin zukatansu na ragowar girmama wanda suke wa saniya a matsayinsu na waɗanda sun taɓa bauta masa da shi aka nuna musu saniya dabba ce kamar kowace dabba ana iya amfani da ita a kan kowace manufa wallahu a'lam wannan haka Imam al-Mawardi ya faɗa amma dai abin da ya faru kamar yadda za mu zo mu ji shi ne akan kasama akan tunanin yadda za a fito da wani hukunci ko wani mai laifi wanda ya kuya sai suka ce a tattakiduna huzwa wannan yana daga cikin galatinsu wato sun zo ne sun samu annabin Allah Musa alaihi salam cewa akwai wani mutum a taji wanda ba shi da ɗa namiji amma yana da ƙiyamace wanda ya aurar da ita mijinta sai ya kasance mutum ne wanda yake famo yana son kwaɗayin abin duniya yana so a ce an wayi gari wannan sarki nashi ya mutu da shi da ƴar su gaje dukiyar sarkin kuma sai ya tsawon rai to wata rana kawai sai ya decide bari ya aika shi lahira kawai irin yadda mutane suke yi idan suna son dukiyar wani kawai su kashe shi wannan tsohon hakan ne na crime tsohon motive ne na kisa ana so a mallake dukiyar mutum surata sai ya je ya kashe shi bayan da ya kashe shi kuma sai ya ɗauke gawar daga estate ɗin inda shi mamacin yake sai ya je ya aje a wani estate saboda idan gari ya waye idan aka ga gawa a ƙofar gidan wane to kaga ya zama prime suspect ya zama cikin manyan abin zargi akan cewa shi ya kisa idan ko da gari ya waye aka ga gawa a wani waje da aka bi aka tuhumar wannan mutumin ya rantse da Allah cewa ba shi bane saboda haka aka shiga cikin damuwa waye kisa waye ba yi kisa ba shi wannan da yake kisa kuma shine akan gaba wajen rura wutar cewa ai wani ne yayi a je gurin Annabi Musa ba a nemo hukunci kawai me ya kamata ya mishi to dai aka samu wasu dattawa suka ce cewa a'a ba a mu'amala da babban laifi irin kisan kai a irin haka saboda haka a je a nemi cikakken bayani ga Annabi Musa da ya kamata a yi so da aka zo Annabi Musa wai a wannan karan fa yadda kamar sun yi hankali ke ba su gabar kansu ba ba su ɗauko wata mummunar fikira ko wani mummunan zance ba suka ta zo Annabi Musa alaihi salam cewa mun wayi gari mun ga ainihin wato wani an kashe shi kuma ga inda aka samu gawar shi shine muka muka ba mu fatawa sai ce to ku bari in tambayi Allah me za a nan da nan da Musa ya roki Allah Allah ya bashi mafita sannan ya ga musu cewa Allah ya ce ku samu saniya ku yanka maimakon kawai ce to shikenan mun gode bari mu je mu yanka saniya bayan sun yanka saniya sai su tambaya da Musa me za a yi ka sadaka za a yi da namanta ko menene sai kawai suka ce annabi Musa a tattakuduna huzwa zaka mai da mu babu da hankali ne kana mana izgili ne wallahi shine ba su amsa da cewa a'udhu billahi an aqula min al-jahil ina neman tsarin Allah daga yasa na kasance cikin wawaye malamai suka ce saboda idan aka yi mutum tambaya ana neman fatawa a wurinsa abinda ya kamata mu dai shi malami ya amsa mai wannan tambayar da gurgurdan abinda Allah ya sanishe shi na ilimi idan ba haka yayi ba to abinda yayi sunan shi istihza'i sunan shi jahilci ya mai da abun zulaya ko ya fada mishi sabanin abinda ya kamata yayi ko ya fara wani surutu can da bai da ma'ana to wannan yana cikin izgiri da istihza'i sai suka fassara cewa annabi Musa izgiri yake musu shi kuma ya roki Allah da ya tsare shi daga jahilci domin izgiri siffa ce ta jahilci ba siffa ce ta malaka ba mutun daga nan suka samu zariya kuma tun daga nan suka bayyana irin ɗabi'ar su da aka san su da ita ce ta'annuci wato wuce maka idarawa ita ce wato yin gaban kansu akan abin da ga shari'a ta ce su mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu daga haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisi zaruni mata tukum duk abin da ban muku bayani dalla dalla akan shi ba to ku bar shi yadda kuka ji shi fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasarati masaili abinda ya halakar da yahudawa da banunku shine yawan tambaya yanzu za mu zo mu ji akan wannan batun sani yana ba su tambaya wajen dusun guda daya me ya kwanda da suka iya tambayar nan abinda aka gaya musu da sai su aikata annabi ya ce abinda ya halakar da wanda suka riga yin yawan tambayoyi sannan kuma an gaya musu ba za su amsa ba za su yi aiki da tambayoyi ba za su yi abin da aka ce su ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama san da yake rayu ya hana sahabbai yawan tambayar ta'annuci tambayar abin da bai faru ba ka fara tunanin in ya faru ya za a yi tambayar abin da ba kai ya shafa ba ka fara tambayar menene kaza ana so in za ka yi tambaya ka tambayi abin da ya shige maka duhu a addininka ko rayuwarka ko wani abu da ya shafe ka kai tsaye a kasuwancinka ko sana'arka ko iyalinka ko harkokinka na yau da kullum wato abin da zai amfane ka da gaske abin da zai warware maka wata mas'ala da ta shafe ka da gaske kar ka fara tambayar abin da kawai wani abu ne ka ji can a wani gari ko wani abu ne ka karanta a wani littafi ko ka ji a wata fira ko kalla a wani fim ko wani shirin gidan TV ka zo kawai ka yi packaging ɗin shi zuwa tambaya da za ka aikowa da malami babu kyau wannan wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata tambaya mai hadari Allah ya jarabce shi da ita ana zaune ya ce kai yanzu ya manzo Allah ya kake gani idan mutum ya kawo matan shi da kwarto ko dai ya kashe shi ko kuma ku ce a kashe shi ko kuma ya kyale shi kwartan nan ya fice shi ce kai gaskiya akwai matsala ko yayi wannan tambaya sai kawai da yayi framing ɗinta a cikin imagination din shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ɗayan ku yake goyar da tambaya akan mummunan magana irin wannan shi sa Allah yake cewa da aka hana mu tambaya sai muka kame bakin mu sai zama muna jin daɗi idan wani ya zo ba ko daga ƙauye shi ba yi da wannan doka a kan shi sai a bashi dama ya yi ta tambayoyi mu kuma mu samu ilimi to wancan mutumin da ya tambaya ai ku bayan kwana biyu idan wani ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah abin da fa wallahi ne tambaya kai din nan Allah ya tsarce da shi nabi ya ce to ko ka kawo shi zu ko kuma a maka bulala 80 a gadan bayan ka shine kawai hukunci a lokacin so dan haka ana so mutum ya zama ya kiyaye kansa da yin tambayoyi waɗanda suka sun saba wa shari'a ko tambayoyi wanda abin bai faru ba ko tambaya ta neman kure wanda yana so ya ji iya ina ne ilimin malam wannan duk bai da amfani za ka yi tambaya ka yi tambaya akan abin da ya shafi addininka ko rayuwarka ko sana'arka ko iyalinka abinda da zaran an ga ma aka je ka cigaba da aikin shi to abin da Yahudawa suka kasa gadewa kenan za ka suka ce atattakhiduna huzwa mu za ka yi wa izgilanci kaga saboda jur'as da ta'annutin su da kuma yadda suke da galabi suka wa annaban Allah Musa alaihi salam wannan magana a cikin wannan aya malami suka ce yana nuna halaccin danganta wani laifi ga mutane da yawa wanda ake tsammanin suna da hannu a cikin shi a matsayin su nau'abin tuhuma kenan kaga sai Allah ya ce wa in qataltum nafsan zamu bar miji Allah zai musu wannan abin da din da aka ce anan misali in qala musa li qaumi inna allaha yamurukum an tadhbahu baqara kama kama za a zo a ce wa in qataltum alhalin wanda ya kisa mutum ɗaya ne amma aka danganta musu su duka so ya nuna halaccin idan aka samu wani laifi ko da ana tunanin mutum ɗaya ne ya aikata laifin ana iya kwantin ɗin tuhuma a kan fiye da mutum ɗaya saboda a tantancewa ne ya nuna kuma halaccin danganta wa mutane abin da ɗayansu ne ce mutanen gari kaza ko mutane masu sana'a iri kaza ko mutane masu harka iri kaza misali kawai ka ce ka ɗan siyasa suna da ƙarya ma'ana ko ba wani halawa ɗan siyasa ba ɗaya ne maka ƙarya ba kuma duka ɗan siyasa ne maƙaryata ba to ka ce ai direbobin mota iri kaza ba su da kirki misali halawa kuma wani guda ɗaya ne maka ko ka ce mutanen gari kaza sun shahara da hali iri kaza duk wannan kana yi hukunci ne da abin da kai mu'amala ce sai zama da fa'idar haka idan ka san kana ɗaya daga cikin mutane masu wata siffa iri kaza to sai ka guje wa abin da zai jawo dukkanin mutanen suka idan kai direba ne ko kai ɗan siyasa ne ko kai ɗan sanda ne ko kai malami ne ko likita ne ko lauya sai ka guje wa abin da idan ka aikata ne kun zagi ya tsaya iyakanka to za a zagi dukkanku ne amma ne ka ɗan sanda ka yi ƙoƙari ka guje wa duk wani abu wanda in ka yi shi zai ɓata sunan sana'ar ɗan sanda a matsayin ka da malamin makaranta ko likita a asibiti ko ma'aikaci a wata hukuma sai ka guje wa abin da idan ka aikata ɓacin suna zai shafi dukkan masu irin sana'a ka a ce ai laksarori kaza ne ai ƴan sanda kaza ne ai ma'aikata hukuma kaza kaza ne ina fata mun gane wannan aya tana nuna mana halaccin haka a aikace sannan kuma akwai hani game da yin mutane izgili babu ko yin mutane izgili domin siffa ce ta jahilai to da ainihin adanan Musa ya kawo musu wannan magana ne kun su tsaya iyanan sai ba su ji ba sai suka tafi mataki na gaba suka ce qalu lana rabbaka
qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala إنه يقول إنا بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
الله يشهد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون suka ce sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka qalu lana rabbuk suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma yi mana bayanin yaya saniyar take qala na Musa ya ce musu innahu lalle shi Allah ya kudu yana ce muku innaha baqaratun la faridu yana ce muku lalle ita saniya ce wacce wato take ba tsohuwa ba الفارض هي الأجوز التي لا تريد وتغزما كنا هو بغزما بج ولا ذكر كما بغدروا بج بغدروا الثانية إذا تود هاي هو تقيه كوديو بكما بغدروا سمتم أقول بغدروا أمتم أنا نفوا ده بس أوري ما لقى تاي فما بغدروا الثانية إذا تود هاي هو تقيه كو هاي هو تبي لا فارض بغزما بج ولا ذكر ba kuma ƴar fatala ba ce awanun tsakatsaki ce ita al'awan min al-baqar ita ce baina baina ta haihu kamar hudu ko uku amma kuma bata tsufa yadda za ta kasa haihuwa ba, tana da karfinta, tana da nono, tana da haihuwa. Awarun bai da zalika, Allah ya ce musu fa'alu ma umaru, ko kuma Allah ya hakaito mana labarin cewa Annabi Musa ya ce musu ku aikata iya abin da aka gaya, kar ku sake tambaya, kamar yana musu ishara zuwa ga cewa kar ku sake yin wata tambaya. Kun ga anan ma za mu lura akwai dai ta'annutu. Me yasa suka ce ud'u lana rabbaka, ba su yi amfani da irin lafazin Annabi Musa da ya ce inna Allah ya amurku, me yasa ba za su ce ud'u Allah ko istaghfirullah lana, mun ba su kira Allah da kira na girmamawa ba, sai su ce ud'u lana, ud'u rabbaka, ka ud'u lana rabbaka, ka tambaye mana ubangijinka. Kamar su wato wasu mutane ne daban ba Allah ne ubangijin su ba, kamar wasu mutane ne su masu zaman kansu ba ta cikin mulkin Allah, wannan yana cikin ta'annutin su. Sannan kaga anan yanzu suka sake yin tambaya, to an ba su an rage wato fadin wancan lafazi budade, lafazin baqara, inna Allahi amurku an tadhbahu baqaratan, kaga na kira fi wanda take a cikin zancen tana nuna kowace irin saniya inda sun tsaya iya nan, kowace iri suka yanka to sun cika hukuncin da Allah ya ba su, sun yi aiki da abin da Allah ya daura musu nan hukunci, amma suka ce ba haka ba, suna buƙatar ƙarin bayani. To a wurin neman ƙarin bayanin nan shine aka rage, aka ce banda huzuma, banda ƴar batala, sai dai tsakatsaki. Kaga an yi sun kawo sun dawo kansu an yi wato an taƙaita a yanayin saniyar bilwasu da siffa, duk da haka ya kwanta su nemo ta saniya tsakatsaki su yanka ce wasu ibrahim, suna nan dai akan ta'annutinsu da mummunan ɗabi'arsu ta ainihin shiga hurumin da ba a ba su dama ba, ta yawan tambaya mara ma'ana don neman jidali. Sai suka sake cewa قالوا ادعوا لنا ربك
يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. Suka sake cewa ka kirayi ubangijinka ka tambaya mana shi, yubayyin lana ma launuha, mun ji cewa tsakatsakin shekaru ake nema, ba guzuma ba, ba ƴar batala ba, to kala ba, fara ko baka ko wake-wake ko ja ko wace iri, haka su suka jawo kansu wannan mutum. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, sai Allah ya amsa musu ya ce kala na Musa ya ce innahu yaqulu, Allah yana cewa innaha lallai yaqulu innaha baqaratun safara, sani ya ce fadi fadi faqi'un lawnuha, tana da kala wanda yake mai tsananin cizawa, wato wanda yake mai ɗaukar ido, in an gani kowa ya kalle ta sai ya ƙara kallon ta. Faqi'un lawnuha, tana da ɗaukar ido, tana da yanayi, tana catching attention da mutane. Faqi'un lawnuha, Allah ya ce tasurru an-nazirin, tana burge duk wanda ya kalle ta, sai ta burge shi, wato duk wanda ya kalle ta ce kai masha Allah, wannan saniya tana da kyau, a wannan saniya ta koshi, kai an yi kiwo mai kyau a nan wannan. Kaga yanzu ba kowace tsakatsakin shekaru yake ba, ai ya samu tsakatsakin shekaru fara ko ja ko wake-wake ko mai ruwan ƙasa su za su iya samun wani abu, sannan kuma ba dole ya zama an mata lafiyayyen kiwo ta zama tana da irin wannan siffar mai kyau ba, domin wannan siffar na nuna cewa saniya ce ƴar gata wadda ke samun lafiyayyen abinci, wadda ke cikin inuwa, wadda ta kila ba ta shan wata wahala, da an ganta tasurru an-nazirina, tana burge masu kallo. To kaji inda suka kai ga kansu, duk da haka mu fasu da daddara suka ƙara cewa qalu ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara shaba'a lana
qalu ad'u lana rabb فتيبين لنا ما هي إن البحر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
سكا ساكت سوى قالوا بقولنا ربك سكا سيكا ساكت كراما أبنجزنك يبين لنا ما هي ya bayyana mana yaya take wannan giya ne amma ana yin wakati da saka saka ko bayyana mahi wato da daure ya fada innal baqa lalle su shamin tashabaha alaina surkiki ce mana nan al baqar da muke wannan lafazin babu ta al baqar shamu kenan da yawa baqara guda daya yana daga cikin hayoyin jam'i a larabci dama akwai jam'i da ake ta hanyar ƙara haraji shine asali akwai kuma jam'i da ake ta hanyar rage haraji shine kamar irin wannan baqaratun sai a ce baqara ko shajaratun sai a ce shajar naka innal baqar lalle shanu tashabaha alaina sarki kike mana kaga da sun yi tambaya game da shekaru sun yi tambaya game da kala an ga musu launin ta yanzu kuma suna tambaya game da wani abu can daban da su ba sun da suke tambaya innal baqara tashabaha alaina lalle shanun sun rikirkice mana wa inna insha Allah la mutadu kuma muna sanar da kai ya kai annabi Musa in Allah ya so da sannu insha Allah za mu kokari mu ga an yi abin da ya kamata to kaga anan yanzu sun sake tambaya ta'annut malamai sun yi magana akan cewa ɗaya daga cikin abubuwa biyu shi yasa suke ta yin wannan ja'in daɗin kar manta mun ji cewa shi wanda yake shi ne ya aikata laifin shi ne kan gaba wajen faɗi tashi wajen neman bin ba'asi game da me ya faru wanda yana cikin ɗabi'ar wasu da ke yin laifuffuka a cikin mutane shi zai yi laifi kuma shi zai nuna ya ja gaba wajen bincike da neman wanda ya laifin saboda mene saboda tuhuma ta yi nesa da shi wani yana cikin mutane masu gadi a anguwa kuma shi zai laifi kuma ya dawo yana kamar da shi za a jigun yan sanda da shi za a bincike da shi za a kaza alhalin kuma shi yayi wannan ka tobar saboda an gan shi a cikin masu faɗi tashi da ɗaukan gabarin matsalar to babu wanda zai kawo zargi a kansa to yana cikin mutanen da suke kan gaba wajen tafiya da kai kawo yana kuma a kwanshe sun shi yana jin tsoro cewa idan fa aka zo bayani za a tuna ne a sama tsira ta yake ta kawo waɗannan uzurori da waɗannan tambayoyi don abin ya rikice gaba ɗaya don magana a ita janta har ta mutu wasu malamai suna ganin na daga cikin abin da ya sa suka dinga yin wannan tambaya a nan wato suna buying time suna fatan ne Allah ya fushe ce to shikenan ma an rabu da ku ko annabi Musa ya ce musu irin yanda ya musu a baya da ya ce musu udkhulu misr fa inna lakum ma ihdithu misr fa inna lakum ma sa'altum ko to anan ba suna tunanin ya ce musu ku tafi can ku da yan sanda ku je ku tafi cikin ku ba ruwa Allah da wannan shirman lakum abin da suke fata kenan ko kuma shi abin da wannan wanda yake shine me laifin yake fata kenan sai yake na biyu kuma wato ɗabi'ar Yahudawa wanda har yanzu suna da wannan ɗabi'a ɗabi'ar su ta wato shigegi da wuce iyaka akan iya inda Allah ya tsaye da su ko me za su yi sai sun zaƙe sun ƙalelece sun shiga inda aka rasa shiga za ka suka cimma da waɗannan tambayoyi cewa to yaya abin yake me za a ƙara musu na bayani menene siffar wannan saniya a dai musu bayani to sai suka yi sa'a a nan daidai wannan wajen suka ce wa inna in sha Allahu la muhtadun suka samu yanayi na wato sun fara yin laushi sun mai da al'amari ga Allah sun kuma yi ladabi ga Allah da suka ce in Allah ya so za mu shiryatu zuwa abinda Allah yake so to wannan ladabin da suka yi sai Allah madauki sarki ya ba su tawfiki na abin ya yi sura ka ana so duk abin da mutum zai dinga yi ya dinga yin ladabi ga Allah madaukakin sarki a wajen maganarsa da tunaninsa da yadda yake gudanar da al'amuransa duk da haka sai suka ce sai Allah ya ba su amsa da cewa qala innahu yaqulu
innaha taqatun la dalulun tusirul arda wa la tasqil harf ولا تسقي الحرف مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
الله يأتي قال تو الله يأتي إنه يقول نبو سيأتي الله يأتي وإنها ذنبت baqaratun wata irin saniya ce la zalulun wacce ba a horar da ita ba ba a bata horo na aikin wahala irin aikin da shanu suka saba yi shanu suka saba aikin ko dai wato noma ko jan keken shanu ko wani aiki makamancin wannan to wannan saniya da ta yi wannan dole sai an koya mata sai an horar da ita ta saba da wahala ta saba kuma da irin nature aikin da take innaha baqaratun la zalul tusirul azwama jumla ce tafsiriya zalul ita ce wato wanda aka horar dan ta dinga noman kasa ta dinga yin kuda da noma a gonaki to ba horariya bace wato ba za a ga alamar wahalan horo a tare da ita ba tusirul arda wa la tasqil harfa kuma ba ta bar ruwa ga gona akwai da gaskiya aikin da aka saba ma shanu shine ana koya musu jan babban guga daga cikin manyan rijiyoyi ko koramu wanda za a dinga bar ruwa na rani a zamanin ko wuraren da babu injina na zamani wanda suke yi ba da ruwa to ba ta duka wannan aiki ba ta noma ba ta jan amalanke ba ta jan guga ba ta jan garma daka saniya ce wutake musallamatun lafiyayya babu wani aibi a cikin ta babu alamar kanta wuyanta da ke daura mata katako ko itace babu alamar ciwo a cikin ta na wani sadaure ko wani annoba ko wani ciwo cikin tukar dabbobi duka babu musallamatun lashiyata fiha a cikin ta babu wani mele a shiya shine ya zama a jikin saniya baka akwai wani tambari fari ko a jikin saniya fara akwai wani tambari baki ko akwai wani zane wanda aka yi mata matsayin alama kamar wanda ake yi musu a kunne ko a huda kunnen su ko a shata mata wani zane a fuskarta ko a wuyanta ko a kafadarta don yin alama ko lamba duka babu wannan wanda duka wannan alama ce akan tana shan wahala inda akwai a cikin ta masu dabbobi suka yi musu alamomi ko dai ta hanyar magani idan sun yi rashin lafiya a yi musu lalas ko kuma ta hanyar yi musu lambobi don a gane wannan saniya wane ne wannan saniya mai lamba kaza ce ko wannan saniya ce iri kaza to lambobin akan yi su ne ko dai da fenti ko kuma da wuka da za a karta jini ya fito ko da karfe wanda za a saka a wuta ya ja sannan a dana musu a yi mata lamba 11 ko lamba x ko lamba w ko wani abu makamancin wannan duka azaba ce da take fuskanta to duka babu irin wannan a tare da ita aga yanda an ƙara musu sukofi bayan cewa matsakaiciya ce a shekaru bayan cewa ni kala fatsifaki wanda kuma babu alama wahala tare da ita sannan kuma wanda ba ta taɓa yin noma ba wanda ba ta taɓa horar da ita ba ba ta taɓa jan amalanke ba ba ta taɓa mata lalas ba Allah ya ce la zalulun tusirul arda ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها لا شيئة فيها أقول لك كرم تاشي كمان حمزة ينا كرم تاشي دا مدى أنا لا شيئات سيدة مواتو الله مميد يا ويكم الله يتشي فضبهوها
قالوا الآن جي
قالوا الآن جئت بالحق نعم سكتشي تو ينزكزو دا كسكيا كاجي lalatattun mutane wato kamar ka ce duk abin da annabi Musa ke faɗa musu a baya ba gaskiya ba ne ke anan kuma tabbas sun faɗi domin tun farko annabi Musa magana yake ga musu ta gaskiya abinda Allah ya faɗa yake faɗa musu amma saboda iya shegen suna lalatun su ba su gamsu ba sai yanzu da suka ji abu ya kai ya kawo kuma sai ga cewa suka ci gaba tambaya to lalle abin da fa karfin su sai suka ce to ai mun ji mun ji yanzu kake magana yanzu kai magana al'ana ji'ita bil haqqi yanzu ka zo da gaskiya alhalin kuma tunda can annabi Musa gaskiya yake gaya musu sune dai ba ta ganin gaskiya ko ba su santa ba ba su san yadda ya kamata su mu'amala da ita ba Allah ya ce farabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu ya falu da kyar suka samu suka yanka ta da aka ga musu wannan sukufin sai suka tafi kasuwa neman sariya iri kaza suka yi aikawa kauye-kauye ruga-ruga duk inda makiyaya suke don Allah muna neman wata irin sariya ce ga ita ga irinta la faridun wala bikrun awamun baina zalika sannan zalulun la tusirul arda wala taskil harsa musallamatun la shayta fiha sannan kaza kaza suke dinga rubuta waɗannan sifofin kaga sifofin sun yawa yanzu dukkan din ma ya ishe su ko yanzu ko aure da kake nema kace sai mace mai iri kaza za ta tafi duk matan garin ba a samu irinta ba za ta mota da sifar daya biyu ta rasa wancan wata tana da 3 4 5 ta rasa wancan ba haka bane saboda haka akai ta dubawa alƙaryar nan gaba ɗaya ba bai rona sani abu ya zama fitina sai aka ce a wani gari da ke makwabta akwai wata mata dattijuwa tana da saniya a gidanta ana sa ran ta cika wannan sufufin saboda haka suka ɗunguma suka tafi wannan garin suka je suna zuwa ko suka ga irin ta ce suka ce eh ko lalle ta yi aka ce baba da Allah muna so zaki sai da wannan saniya ta ce ba ta sayarwa ba suka dinga haɗa ta da Allah suna roƙonta Allah annabi ta taimaka mata ce ba ta sayarwa ba ce kaga yanzu to su ne abin nan kenan a receiving end ka saka su on the defensive suka gaya mata cewa ai saniyan nan kinji abin da ake so ta ce to inda haka ne zan siya muku ba dan halinku nawa ne farashi ta ce farashi shine an yanka saniya an fede ta fatar ta za a cika ta da zinariya shine farashin ya suka iya shine wa ma kadu ya fa'alu a lokacin suka cewa kai ko dai makura ne kawai makura ko sai dai lahira isharatu sai ko ba mu kakura ko mu yi ma Allah wani sabon laifi ba mu san kuma abin da Allah zai mana ba saboda haka suka je suka aka yanka ta suka ɗebo dukiya a cikin dukiyar mamacin da ba an ce a tajiri an ce abinda aka ɗebo kusan sudisin dukiyarsa kusan 1/6 na abinda yake da shi na farin kuɗi shafiru aka zuba a kan kirgin saniyan nan sannan ya cika kamar za a iya ƙullewa haka kamar yadda ake ƙulla dukiya a da sannan shi ne farashin da suka biya shi sa aka ce wa ma kadu ya fa'alun dama shi lafazin kada inda malaman arabiya suna da rigima a kan shi yana daga cikin af'alul muqaraba wanda suke kiransu suna ba shi wani take cewa nafihu ithbatun wa ithbatuhu nafyun duk da yake akwai malaman nahwu da wasu malamai mu haƙiƙai da basira da wannan ba ajin nahwu muke ba ishara ce kawai a idan aka ce wa ma kadu yaf'aluna kaga akwai korewa wa ma kadu ba su kusa da su aikata ba to ma'anar shi sun aikata da wahala shine nafihu ithbat an kore kada an yi negatin ɗinta sai ya tabbatar inda kuma an yi ithbat to sai ya zama an kore kenan kamar idan ka ce yakadu zaituha yudhi man mai wanda ke cikin fitila mai da ake sakawa kamar kalanzir ita wannan fitila ana saka mata man zaitun ne ko to shi kanshi man zaitun ɗin yana yayi kusa da ya bada haske shi da kansa ko da ba a sa wuta ba to kaga ai bai bada hasken ba da aka ce ya kadu haka kamar da Allah ya ce akadu ukhfiha tashin alkiyama na kusa da in ki fada wa kowa labarin kaga Allah ai ya faɗi labarin bai koya labarin ba ya faɗa a ce da kwata-kwata Allah bai faɗi labarin alkiyama ba shine akadu ukhfiha wanda shi ma isbat ne zaka in ka dauki kamar inda aka kore kamar inda Allah yake cewa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha kaga lam yakad in ya fitar da hannunsa yayi kusa da bai ganin hannun ai yana ganin hannun amma da wahala to da abin da ya zama wato sai an sha wahala za a aikata shi ko da kyar ake aikata shi sai amfani da kada sai a kore kaman mali haula'i qaum la yakaduna yafquna hadisa wannan wani mutane ne wanda ba sa fahimta da wuri kaga suna fahimta amma sai an sha wahala ku zo da lafazin kada wannan lafazi ne da malami suke dabdala akan sa wannan ne mahallin wannan dabdala yana nan da yawa cikin alqur'ani akwai darasar da aka yi akai a take sai dai adam yace fadabquha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'aluna da kyar da jibin goshi saboda sai da suka sha wahalan nema alƙarya alƙarya ruga ruga ana ta nema da suka samu suka samu tsada fiye da wanda za su iya tunani sannan kuma ko da suka yanka ma ba su san me za su yi domin yawon da aka yanka aka ci musu kenan ku je ku yanka ku feɗe ku kawo nama wani yana gwada mana wato abin da ke cikin ɗabi'ar Yahudawa wanda ke ja musu fitina kuma mu ma ana so mu guje mu irin wannan shi ne mene yawan tambaya mara ma'ana in an ce a yi abu kaza kawai a je a yi in ka je neman aure aka ce to ku je ku kawo sadaki kawai ka je kawo sadaki ka ce nawa ne musamman a irin yankunan madinan na arewa maso gabas al'adar su ba sa faɗa nawa ne sadaki kuma duk abin da ka kawo ba sa cewa ya yi kaɗan kuma ku ƙirga wa rasu misali irin ƙasashen Yola irin Gombe irin Bauchi in suka ce ka je neman ƴansu sai aka ce to ku kawo sadaki yau asaba to abin da kake tsammanin kawai ka yi halin girma ka duba nawa ya cancanta kawai ka kai amma kana cewa nawa amma aka fara ma lissafi ba za ka iya ba to shi ne aka ce maka a yi abu kaza ko kawai ka je ka yi kar ka ce sai ka binciki yaya abin yake kuma ga irin wannan halin girma din to na ɗaya kenan na biyu yana nuna mana al'ada cewa ashe tun da can wato Banu Isra'ila suna da fasaha ta amfani da dabbobi wajen yin ayyuka na yau da kullum wannan ci gaban amfani da dabba ya daɗe a duniya har ma wato an samu wasu dabaru kala daban-daban da ake bi a yi noma da su a yi ban ruwa a yi abin nan a shayar da dabbobi ko makamantansu yana daga cikin abin da suke duk da ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kawai dake cikin Bukhari da Muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musabbai cewa wata rana wani mutum ya ɗaura wa saniya kaya sai kuma yana ta dukan ta duka wanda ya wuce misali saniyan nan sai Allah ya buɗe bakinta kawai ta ce mishi mali haza kulikt Allah bai halicce ni don ka dinga cin zari na ba Allah ya takhare mana dabbobi don mu yi amfani da su a sha nono a ci nama a tara dukiya kuma babu laifi a yi noma da ki da irin wannan ayyukan su amma Allah bai ba mu damar mu dinga zalunta su ba mai ta dukan su duka na rashin mutunci to shine ta tace wa mutumin mali haza khuliqtu Allah bai halicce ni don ka ci zali na ba har sahabbai suka yi mamaki suka ce subhanallahi ya rasulullah baqaratun takallamat yanzu Allah saniya kuma da magana nabi ya ce kwarai kuwa saniya ta yi magana Allah ne ya labarta mu kuma ni na yarda da abin da Allah ya labarta mu kuma Abubakar da Umar ma sun yarda Abu Hurairah yake cewa Abubakar da Umar ba sa wajen wato saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da cewa sun yarda da shi ya iya shan alwashi akan cewa ko da sun ji wannan labarin su ba za su mamaki ba za su shikin ba sun yarda kai tsaye su ma sahabban sun yarda amma dai sun mamaki a shahidi a nan shi ne gaga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu labarin cewa al'ummomin da sun dade suna amfani da wato sharan don yin garman noma ko don yin wani abu makamanta to har yanzu ya halasta akwai wasu mutane da sunan wai su yan tausayin dabbobi da suke ganin cewa wai haka ba daidai bane to Qur'ani da ya faɗa inda ba daidai bane da annan wajen Qur'ani da ya fada sai ya aibata mu yana cikin inda ake gane abinda Qur'ani ya yarda da shi duk yanda labari ya kai ya kawo idan Qur'ani ya bada shi da ko wani abu wanda ba zai kyau ba to sai Qur'ani ya yi ishara zuwa gare shi idan ko Qur'ani ya shiru aka yarda cewa ya yarda a yake so da kai har yanzu ya halasta amfani da dabbobi dan wasu bukatu na rayuwa bayar da cin naman su da shan nonon su da yin amfani da kashin su a matsayin taki da aje su a matsayin dukiya da ya halatta ai wasu ayyuka da su wanda za su iya ba tare da an wahan da su fiye da abin da za su iya ba haka dabbobi dangin raƙuma da shanu da dawakai da jakkai duka ana iya amfani da su gwargwadon abin da ya halatta gwargwadon kuma bukata to da suka yanka saniyar suka zo suka ce annabi Musa to gashi mun yanka sai kuma yaya sai da Musa ce musulmi ne wai duka santum
wani qatalakum nafsan fadaratum fiha wallahu khurijum ma kuntum taktumun
kafin mu fassara wannan aya ko ne rago hukunci da malamai suka cire a can game da hukuncin bai'us salam wato ayi cinikin wani abu wanda zaka kawo shi sai ka kawo ba a baka kudi kun san na yi tambaya da suka ce da matar ta ce ita ba za ta faɗi farashin dabbar ta ba sai an yanka an yi kaza an yi kaza to yayi kama da yanzu a ce ka ce ma wani ka buga ma wani waya yanzu a kasuwa a wuce ko kuma ka kira shi ma daga Kano cewa kana son waya mai iri kaza ko ka kira wani a Lagos kana son mota iri kaza amma ba za ka biya bai ta zo nan Abuja in ta tsari a hanya a sare shi ce in wayan nan yan delivery ba su kawo ta ba a sare shi ce in ya yarda haka to shine irin wannan ina fatan mun gane wannan ce ake ce ma bai'us salam a faɗi siffofin abin da za a siya a faɗi yanayin shi a faɗi farashi idan aka kawo yayi haka daidai to ciniki yayi kuma in ka so ka iya ka bada kuɗi kafin a kawo kayan kamar yadda wani zai saba doka cewa sai an ba da kuɗi yanzu na Abuja da aka saba da irin wannan al'ada ta delivery ko da abin da aka siya a kawo maka delivery ai da gurin da ka ɗauka a app ɗin ko ka kira a waya sai ka biya su kuɗin su abinci ne ko kaya ne ko me sannan su gida delivery ya kawo maka amma kuma an saba da cewa za su kawo shi siffa yadda aka faɗa saboda su ma ba za su taɓa yadda suna kuskure ba in suka kuskure sun ɓata kasuwarsu za ka kisaye kuma za ka je cikin twitter ka zazzage su shi kenan ka ɓata musu kasuwa saboda haka wannan yin cinikin ya halatta ko da ka ji wani ustazu mai zafin kai ya ce bai halatta ba ya zafin kai shi ko rabu da shi amma dai malamai sun ce ya halatta ina fatan mun gane wannan to har a aure ma ya halatta domin a mutum zai iya auren matar da bai gani ba kawai ya aika ne an siffanta mai ita ko a hoto ya ganta ko kuma kawai ya ga wani mutum ne ya ba shi labarin cewa ina da kanwa iri kaza ce da Allah ina son ta ko kuma kawai daga zuwa gari ya je yana son ya auri ƴar sai ce da Allah ina so a samu mini mace a garin nan na aura shikenan sai aka zo aka ce mishi ai an samu na take ce ai riga an daura aure ma bai ganta ba ko aure yayi inda ya dame ni sai dai kuma saki ba zai ce a ba da kuɗi na wanci ce ne na ba ta mun gane wannan duk malamai sun tafi da wannan take hu da gaske ire-iren waɗannan a tattaunawar kansu almuhim sai suka ce ya Allah ya ce wani katantun nafsa wannan shine farkon kissa shine kamata ya fara zuwa farkon kissa wa id katantum nafsa ku tuna ka ambata musu sanda kuka kashe wani rai fadara'atun fiha nan ne ko fadara'atun fiha kuka dinga jifan junanku da ainihin wato laifin kisa wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah kuma shi zai fitar da bayani akan abin da kuke boyewa wannan yana nuna mana girman laifin kisan kai wato hatta a cikin al'umma irin Yahudawa wanda suke lalatattu wanda suke aikata laifuffuka iri daban-daban don aka wayi gari aka ce gagawa to abu ne mai hadari ne mai tashin hankali saboda aka aikata bayayya akan ta Yahudawan da muka ji a baya cewa akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya haramta wanda su abun su halasu kuma ko an ga mutun yana yi babu wanda ya damu kaman cin riba kaman yi wa Allah ƙarya kaman shan giya kaman zinace da sauransu waɗanda laifuka ne waɗanda al-safin kaba'iras wato a wurin Allah laifi ne mai girma kaman yanda kisan kai yake laifi mai girma amma me yasa suka dauki sha'anin kisan kai da muhimmanci saboda laifi ne babba na farko sannan na biyu kuma saboda ya shafi rayuwarsu saboda shi kisan kai ba laifi bane wanda matsalar shi kawai a lahira tun a duniya yana da matsala duk al'umma da ta bari ana yin kisa a cikinta to ta haɗa kanta da rigingimu ba mata farko za a cire mutane wato a natsuwar zaman lafiya za a zama ana cikin matsanancin tsoro kamar yadda muke yi wanda yake rayuwa inda ake kisan kai ma ya cikin aminci kai ma da kajila in kana da ɗan uwa a can kai baka cikin aminci duk wani abu da ya faru za a fara buge-bugen waya ana cigiyar ina suwa ne motsi kaɗan ko hankalin shi ya tashi saboda babu aminci babu amana na biyu duk wani kisan kai da aka yi guda ɗaya idan ba a yi hukunci a kan shi ba zai iya haifar da wasu ƙarin kisan kai idan Allah ya faɗi ka'ida cewa walakum fil qisasi hayat ya ulul albab idan aka kashe wani ba da hukunci a hukumance ba to ƴan uwan shi na iya ba su rai ramuwa ko kuma su wanda suka yi kisan tunda sun ga ba a yi komai ba sun samu ƙarin ƙarfin gwiwa ta sake yi dan haka za su yi na biyu su yi na uku har su yi na goma abu na gaba shi ne din da ake yin kisan kai to wannan mummunan laifi yakan zama nauyinsa ya fita daga cikin kwakwalwar mutane da idanunsu da idan aka yi kisa kwaya ɗaya hankalin mutane zai tashi ga baki ɗaya kai nufuwa ma da ta al'ada idan aka yi sai ko hankalin shi ya tashi amma idan mutum kullum yana ganin mutuwa yau a yi gobe a yi idan kamar shi ma'aikacin asibiti ne ko mai yawan gawa wanka ne ko wanda yake aiki a makabarta za ka shi da cika damuwa da an yi mutuwa saboda ya saba ganin gawa yana ci gaba taɓa gawa yana labari kamar yadda kana aiki a ofishin kada kana labari a kan kwamfutar ka me yasa saboda kullum yana ci to haka idan kullum ana ganin gawawwaki da ake kashewa sai a daina jin takaici a daina jin tsoro a daina jin tashin hankali abin ya zama kamar wani normal kamar wani common occurrence wani abu da yake faruwa gama gari to daga nan sai laifi ya yaɗu a cikin mutane daga nan kuma sai zukatan mutane su bushe kamar da zamu zo mu ji ya faru da ainihin su manu Isra'ila saboda haka shi sa suka damu da wannan kadiya ta kisan kai bari mu kwana da insha Allah saboda kullu lokaci idan mun zo a gobe za mu tashi daga ita dai wannan aya ta 72 fadin Allah wa in qatantum nafsan fadaratum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم